Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 12 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babu Yakub da kanin labarai.
To baban da adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rafi ta kai akan wani bene a garin Chasiv-Yar dake gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin. Kwamitin Majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 daga watan Janairu shekarar 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazanjiya da tashe-tashen hankula a yayin da suke yunkurin hana tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 akan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Kana Majalisar Dinkin Duniya ta ce a ranar 15 ga watan Nuwamba ne ake sa ran yawan al'ummar duniya zai kai biliyan 8, inda kasar India za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya.
Kanin labaran kenan, bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar shige da fice a kasar Ghana ta baiwa jami'an ta umarnin ƙara saka ido akan iyakokin kasar saboda hana 'yan Boko Haram da suka jere daga gidan yarin kuje na Najeriya shiga cikin kasar. To ko me masana tsaro ke cewa?
Baki suka shigo haka suna bidan gudun kwana, masu gidaje su kuma su sa hankali ba batun kudin ba din sai, because wasu dai nasu dai ne kudi ba su san inda suka fito ba, wallahi suke yi ba wani tambaya a rikarbi kudi.
Yayin da damuna ta fara kankama a jamhuriyar Niger, farashin takin zamani na ƙara tashin goron zabi sanadiyar yakin Ukraine da Russia.
Nan inda muke muna jiran inda Allah zai shi da mu, yanda gwamnati zai shi da mu, amma in mun ga abun barawa ba tuma mai sai mu bari, tunda ba ka yin noma rani ko na damana dan kai asara, dan dai kai kana son ka ci da dan Niger.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da Rasha ta kai akan wani bene a garin Chasiv-Yar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin, yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bil'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami, duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin ƙasashen yammacin Turai suke yi zuwa Ukraine. Wani harin roka a ranar Asabar ya rusa wani ginin bene na kwana mai hawa biyar. An ceto mutane tara daga ƙarƙashin buraguzai, amma wasu da dama sun makale. Chasiv-Yar dai na da tazaran kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance inda dakarun Rasha za su fi aunawa a lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da kasar. Kwamitin Majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazanjiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar Joe Biden a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 akan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Har yanzu dai kwamitin majalisar wakilan bai bayyana wanda zai ba da shaida a zamansa da baya-bayan nan, amma ana sa ran zai kasance Justin Van Tentehove, wanda ya bayyana kansa mai yada farfaganda na kungiyar da ake kira Oath Keepers ta masu adawa da gwamnati. Mambobinta na cikin magoya bayan Trump kusan 2000 da suka kutsa kai a cikin harabar Capitol. Ana sa ran bahasi na gaba zai mai da hankali ne akan rawar da kungiyar 'yan bangar siyasa ta masu tsatsauran ra'ayin mazanjiya ta Proud Boys ta taka. An tuhumi shugabannin ta biyar da laifin hada baki a rikicin da ya barke a babban birnin tarayya, kuma suna jiran shari'a a ƙarshen wannan shekara. an dai shigar da irin wannan tuhuma akan wasu 11 na kungiyar Oath Keepers inda uku daga cikin su suka amsa laifin su. Trump ya cecceki kwamitin inda ya kira mambobin kwamitin tara 'yan Democrat 7 da 'yan Republican 2 masu adawa da Trump, 'yan barandan siyasa da masu kutse. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ranar 15 ga watan Nuwamba ne ake sa ran yawan al'umman duniya zai kai biliyan 8, inda kasar India za ta maye gurbin China a matsayin kasa mafi yawan jama'a a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto mai suna hasashen yawan mutane a duniya a shekarar 2022 a ranar yawan jama'a ta duniya wanda ake gudanarwa a duk shekara a ranar 11 ga watan Yuli. Taken bukin na bana shine duniya mai mutum miliyan 8 zuwa ga kyakkyawar makoma ga kowa da kowa, samar da dama da tabbatar da haƙoƙi da kuma tabbatar da zaɓi ga kowa. Duk da cewar shekarar 2022 ta kasance shekara mai matukar mahimmanci ga yawan al'umma a duniya, a cewar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, karuwar yawan jama'a yayi kasa da kashi 1 a cikin 100 a shekarar 2020, kuma karuwar mutanen na tafiyar hawainiya tun shekarar 1950. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan al'umman duniya na iya kaiwa biliyan 8.5 a shekarar 2030, kana ya kai biliyan 9 da biliyan 700 a shekarar 2050, sannan ya kai biliyan 10 da biliyan 400 nan da shekarar 2080. Ana hasashen yawan jama'an da zai tsaya ne cik a biliyan 10 da biliyan 400 har zuwa shekara ta 2100.
An jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar kula da shige da fice ta Ghana ta bayar da sanarwa ga dukkan kwamandojin shiyoyi da na sassan kasar da su ɗauki tsauraran matakai a dukkan iyakokin shiga kasar tare da ƙara yin sintiri, biyu bayan fasa gidan yarin kuje da aka yi a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a makon da ya gabata. Wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar da sa hannun mataimakin controller general na hukumar shige da fice ta Ghana, Loud Ofori Afrifa, hukumar ta ce mai yiwuwa 'yan Boko Haram da suka tsere daga gidan yarin kuje za su yi yunkurin yin hijira zuwa Ghana ta hanyoyin da aka amince da su da kuma haramtattun hanyoyi, idan aka yi la'akari da yanayin ƙaura da 'yan Najeriya ke yi zuwa wannan yankin. Sanarwar ta ce a daren Larabar 6 ga watan Yuli, wasu da ake zargi 'yan Boko Haram ne suka fasa gidan yarin kuje da ke Abuja, inda rahotannin hukuma suka nuna cewa akalla fursunoni 443 cikin 879 ne suka tsere sakamakon fasa gidan yarin. Daga cikinsu akwai akalla fursunoni 64 da suke da alaka da kungiyar Boko Haram. Domin haka hukumar shige da fice na Ghana na sanar da duk kwamandojin shiyoyi da su ɗauki tsauraran matakai a duk iyakokin shiga don daƙile tare da kame duk fursunonin da za su yi yunkurin kutsawa cikin ƙasar nan. Masani akan harkokin tsaro Adib Sani ya dace da wannan matakin da hukumar Ghana ta ɗauka. Ya ce Ghana ce ƙasa ta farko da waɗannan fursunoni za su nemi mafaka, sabili da matsayin ci gabanta a yanzu da kuma kasancewarta ana magana da harshen Ingilishi.
Kullum ina fadi kamar ya kamata mu yi hankali kwarai, because da yawansu in suka fita haka favorite destination su ni Ghana, because Ghana mun yi prosperous kuma muna turanci, and so in suka fita suna iya su gudu su shigo muna ne. Yan wani lokaci kuma na fadi kamar akwai wasu Nigerians da ke Ghana, especially criminals da aka kama, they are already wanted, amma because bamu share intelligence, bamu da wannan shared database, muka kama su garin gaba mu san kaman ana bidan su daga Nigeria bani.
Masanin tsaron ya bada shawara kamar haka,
kuma mu include mutane kauyukan da ke border areas na duka cikin processing, because muka release information haka su wanda ke bidan information in da sun fi kowa ne yan garin da ke border areas na gudanarwansu ke da social media account ko gudanarwansu ke da internet. Ya kamata mu kai wajen mu gwada musu kesin gamu, gwada musu kaman ga abin da ya yi Nigeria impossibility that sun shigo muna is very high, so ya kamata kowa ya bude idanunsu. Kuma mu advise in baki suka shigo haka suna bidan gudin kwana, masu gidaje su kuma su sa hankali, ba batun kudin badin dai, because wasu dai nasu dai ne kudi ba su san inda suka fito ba, walaiki suke yi ba wan tambaya a rikar bi kudi kai wan tambayoyi ina kake aiki ina ka fito wani ne babanka wani ne mun eh so dan ka ga ini red flag kai ya ka notify authorities. So wannan duka ya kamata a yi a fadi ban mutanen mu, kuma yan sanda, sojoji, immigration ta su duka sun kamata su kuma su yi aikin su da kyau, so at least mun ya mu safeguard kasan Ghana from wannan mutane.
A ranar 19 ga watan Afrilun 2019, hukumar yan sandan Ghana, reshen gundumar Ada dake yankin Volta, ta taba kama fursunoni 9 da suka tsere daga gidan yarin Uwayar Najeriya, yayin da suka yi kokarin shigowa kasar ta kogin Volta. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da wasu shugabannin matasa guda shida daga Myanmar wanda aka fi sani da Bama a birnin Bangkok a ranar Lahadi da ta gabata, yayin wata ziyara da ya kai a kasar, inda ya bukaci kasashen yankin su kara matsawa gwamnatin sojan Myanmar lamba akan ta koma kan tafarkin demokaradiyya. Myanmar dai na ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin farin hula a watan Fabrairu shekarar 2021. Fiye da mutane 91,000 ne suka rasa matsugunansu daga Bama, a halin yanzu suna zaune a Thailand, wasu su bayan sun guje wa zalunci daga gwamnatin sojan. Blinken ya yi magana na kusan sa'a guda da shugabannin kungiyar matasan da ke zama a Thailand akan lamarin da ke faruwa a can kasarsu. Washington ta toshe yunkurin gwamnatin Bama na daukar kusan dala biliyan 1 a babban bankin tarayya na New York kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan ta kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Umarnin zartarwa da shugaba Biden ya bayar ya baiwa jama'an Amurka ikon toshe waɗannan kudaden har abada. A ƙarshe, rikicin bindiga tsakanin kungiyoyi masu gaba da junan su ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 tun daga ranar Juma'a a kusa da babban birnin kasar Haiti, Port-au-Prince, kamar yadda wani magajin gari ya bayyana a jiya Litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Caribbean. Harbe-harben da ya barke tsakanin gungun 'yan bindigan a wata anguwar marasa galihu ta Siete Soyel ya kuma yi sanadiyar raunata fiye da mutane 100, a cewar magajin garin Siete Soyel, Joel Jones, wanda ya kara da cewa 50 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Mutanen da lamarin ya shafa a lokacin harbe-harben har sasan sun bi ta rufin gidajensu ne suka kashe su, inji Jones a wata hira ta tarho. Mutanen da ke kokarin tserewa daga yankin kuma an same su da harsashe a jikinsu. Yan daban sun kuma toshe hanyar shiga tashar mai ta Verose, inji jaridar Haiti Le Nouvelles. Ofishin Prime Minister Haiti Ariel Henry mai ba da martani nan da nan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar, yayin da damuna ta fara kankama a kasar, farashin takin zamani na ƙara tashin goron zabi, sanadiyar yakin Ukraine da Rasha hakan na zuwa ne bayan karbe kasuwar takin daga ma'aikatar gwamnati Kaiman zuwa hannun 'yan kasuwa da ke shigar da takin daga waɗansu ƙasashe. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin shiga lokutan da mana ta wannan shekara a jamhuriyar Niger inda aka soma yin shibka ko ina a fadin kasar da ma canjin yanayi da ake fama da shi sai halin ya koka tsakanin Russia da kasar Ukraine inda mafi yawa daga takin zamani da kasashe da dama ke amfani da shi a nahiyar Africa domin bunkasa noma na sawara ni sawa da mana takin zamanin ya yi tashin hadarin gwamnatin zabi a waɗansu wurare a kasar ta jamhuriyar Guriyar Niger kamar yadda Abdullahi Sarkin Noma ya yi mini karin bayani
ga gwamnatin ma da gare mu na Africa sai ka iske taki yayi kadanci sartu yanzu dai shekar gida muka shiga tsabana ana cikin halin wasu yaƙe-yaƙe ce wasu kasashe sai inda su na ga tallaho mana da taki wannan kamar yanzu kan dauki su Russia sai Ukraine su ne mutanen da ya zama to masu ƙarfi akan wannan al'amari na noma kuma taki akasari suna ga sarho shi suna kama ni shi nan
shi menene haifar da wannan lamarin wa bangaren an kasuwa masu shigowa da takin zamanin ita ce tambayar da nayi wa daya daga cikin su cewa da Sa'idu Suleiman Haske tawa
matsalan yakin da tasra abun ya lalace dan bara ma ai mun yi kawo taki kuma an wadatu da shi to banna takin ne ba a samu ne ina bakin kokarin muna shigowa da dan daidai amma bai isa jama'a gaskiya tunda ba a samu shi tunda gwamnatocin kasashen da muke sayo shi ba su bari ya fito saboda kar su ma su samu matsala kai dama muna sayo shi bene muna sayo shi togo ko yanzu ba su bari shi fito sai da dubara da wasu hanyoyi to kaga dalilin da yasa karancin shi kenan
manoma na cewa da zaran wannan lamarin na tsadar takin zamani ko tsinkewar shi ya tsawaita to suna iya yin saranda gaba daya su kama wani aikin a nan gaba inji Sami Kure Jako shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman Rani na jihar Tawa
nan inda muke muna jiran inda Allah zai shi da mu da gwamnati da shi da mu amma in mun ga abun barawa ba tuma mai sai mu bari tunda baka yin noma rani ko na damana dan kai asara dan dai kai kana son ka ci da dan Niger
takin zamani ya halba tun lokacin da hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger suka dakatar da sayar da shi daga ma'aikatar Kaiman ta gwamnati zuwa hannuwan ɗan kasuwa NG Sami Kure Jako shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman rani na jihar Tawa
a bisa yanzu da nake maka magana buhu takin zamani jikka ashirin da biyar a kasuwa kuma ba ka samu shi ko ga hannun na gwamnati sai daga hannun 'yan kasuwa a shekarun baya gwamnati shi da kanshi yake oda taki da wannan kamfani da ya girka na Kaima in yi oda shi sai ya karya shi subvention sai ya saida mana shi ka goma sha uku da dala ɗari to Kaima ta mutu babu ta sai mutanen ta annan
noma ɗaya bayya a biki ba takin zamani yayin da yakin Russia da Ukraine ya ƙara haɓaka tsadar shi da ma karamcinsa a ƙasashe kamar jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
ya kuce ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda zai duka ka doka shi ga cikin washi wace har yanzu in ka yi din nan ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarters local government da local government kuma ba don kan Aleru na gwamna ya zo da wasan ji an kaddama da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddama da ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi don wanda an ci hankali ya sa Atiku ba ku da yake jayi aiki gurgudu aiki gwamnati ba za ta kuma ku da aiki ko ana so ko ba so wasu na aikin ci gaba suna client ko ba suna gina wasu abubuwa da jama'a ta za su rayu ko shi kenan sai abun ma haka ne gobe duk gaskiya su kuma ka tanci kuma ku da mukin Allah ne duk mai hasa da aiki kuma ku da aiki a cikin wahala
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mu ya muna fatan mun samu mai kula mai lafiya shin wai gaskiya ne birnin Kebbi headquarter jihar Kebbi ta fi kama da headquarter karamar hukuma maimakon headquarter jiha shin wannan gari mai tarihi ya ko canja a cikin shekaru goma da suka gabata sannan daga cikin gononin da aka yi a jihar Kebbi wanne ne za a ci yayin rawar gani wannan na cikin abubuwan da zamu duba a ci gaba da duba dambarwar siyasa da ke gudana a can jihar ta Kebbi inda ake samun yan jam'iyya mai mulki ta APC suna barin ta suna komawa su jam'iyyu kamar su PDP yamma muna tare da bakin mu Alhaji Sani Zauro zannan Gwandu da kuma Alhaji Abdullahi Lamba dan masaniya wuri wanda wakilin mu na Kebbi da Sokoto Muhammadu Nasir ya hada hancin su domin su yi mu haura kan wannan tambarwa ta siyasa gwamnatin jiha malamai bismillah
kuna so ɗan jarida su aya su dubi Kaduna su dubi Borno su zo su dubi Kebbi su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje su a da ma'aikata nawa yanzu ba aiki ba a ba su hakkin su ba har da auna lamba na ba aiki ba ba ni aiki ya kuma gida na yi iske ne yace zai biya ni kudi na ya biya ni kudin aiki na nayi chief of staff nayi advisor yace zai biya ni ya biya ni na zo na yi yanzu member da civil service commission bai ba ni sabarin garanti ko bai ba ni abin da farashi allowance ba duk wanda kai iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah ai koyin mutane da aka rike albashin mutane a tambaya su menene wani sai ake kan mutane abubuwan da aduba cikin gari har yanzu in ka yi binnin kabi ba a bambanta ta da cewa tsakani headquarters local government da local government dai sauran jihohi wanda bi ya shiga cikin Kaduna ya ga irin yadda aka juya Kaduna ta koma wanda bi ya je Kano ya ga yadda aka juya Kano wanda bi ya je Maiduguri ya ga yadda aka juya to mu abinda muke kwata ba mu zo zagin wani ba a hakkin nan da aka ba mu sunna amana da samanta adalci ga ma'aikata kuma ta aiki ga ayyuka na rayi kasa don hayyo mu ba a taba kawo wani babban amshaki a garin birnin Kano cewa ya zo ya karamar da kaddamar da aiki da ya kai naira miliyan 1,000 ko miliyan 2,000 da aka yi wajen cigaban jihar Kano don kuma an yi ina son isa ina aka yi shi.
To yanzu
lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na Dabna ya zo da wasan ju'ayin kaddamar da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi muna da labarin an zo da wasu banjo an je an gwada wani fili da ake wai wai za a yi tara wai za a yi wurin abin da shi ne to aikin na aka wuce ya wuce aka kashe miliyan 100 ko miliyan 150 irin wannan aikin ya kamata a doko wasu na aikin ci gaba suna flyer over suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an ƙasa za su rayu ko shi kenan sai abu ma haka nan zube.
To yanzu Alhaji Abdullahi Lamba ficewar ku daga cikin jam'iyyar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka doka ganin cewa shi ne
ko sai wani ke so mutane ne rike ku yawo wayo ni Allah mu dawo mu ce shi kanmu da kanmu don ai shi ya riga ya sani yan takarar da suka hito da Aliyu ya zo shi ya doko a Atiku ya gabatar kuma shi ya jagoranci aka tsaya a Atiku takarar gwamna kuma shi ya ba da taimakon duk abin da ake so ya hadu gurin Tahir Manga an je da gudunmuwa ba an sa wurin maza takarda wa mafu duk su ba da gudunmuwa don a yi nasara amma karshen ta ya aka kwashe da su jihar da take babu duk wanda ya san jihar Kebbi tara goma in ya dawo ya kai ganin wani abin da ya canza don babu wani abin da aka kusa mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi.
To Alhaji Abdullahi Alhaji Sani da yake muna so mai da hankali ne akan siyasa ka cokan da yake
abin da nika so gare ka gaurorar da Alhaji Lamba maganar siyasa ta baka ba maganar mulki ta nika ba
maganar mulki
ba da kaza ta in ya san maganar mulki ta zai da ni ban kuma gana da shi sai dai ya yi buka sakataren gwamnati su yi da kamar waya don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta kai aiki jihar da Sani Zauro bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ta ba ni abin da nika sani siyasa maganar siyasa ɗaya ta muka yi wannan magana a jita daban ta siyasa muka yi sannan tsakanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati ya yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ta ji ina suka gudu ta yanzu to a yi tunanin wadda ya sana da ta farko shi bai taɓa suka ta ba sannan ta biyu bai taɓa suka ta ba sannan a ce kuma budu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san ci haka a ce kuma budu me yasa ya kashe PPP ta da Audu Lamba an kai da Audu Lamba a kashe PPP ta da sosu ka ya mace DVB ta ya kuce ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi kai cikin washe wace amma halin da muke ciki yanzu shin bannan da su Audu Lamba sun kuwa PPP can dori shin yanzu yan PPP na yadda da su ta tambaye shi ta kuma sannan su yan PPP sun anshe su amma da ta ba su gaskiya ba Audu Lamba shi tunani bannan da yawa yan PPP suna nan sun rubuta rana kaza ga wadan kaza Audu Lamba ya soke su rana kaza ga wadan kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mai magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba matsayin aikin gwamnati zaka daka shi kana aikin gwamnati to wanda a ciya kabi ya sa Atiku Bakudu ya yi aiki gurgudu aikin gwamnati Atiku Bakudu ya yi aiki ko ana so ko ba so ko Atiku Bakudu ya yi aiki wallahi zaka ta san da kana magana ba amma san ba ansa ba san da kana magana ba amma san ma ansa ba aka zaka ta kace san da kana magana wai bango ko da kace ni Alheri ya mai riga ya mai tago alhamdulillah Alheri ya mai riga ya mai tago amma Alheri bata suka ce ba ban soki Alheri ba ko ina ban ci Alheri min kwali ba ni alhamdulillah hakko wani ina ci Alheri bilki Alheri da an kwali shi kuma na an kwali da gwamnati Alheri ban bace ba hakko wani ban bace Alheri kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu Atiku Bakudu shi agwala dole kan siyasa da kai Atiku Bakudu makin Allah ne ni wallahi ina kare Atiku Bakudu ga aikin da yake haka ne don ina ji sauransu don muna da 200 da wani abu da kaza nayi magana ta kai magana na kyare in ko gaddaba muka mashi in a ciwa nayi lokacin abin da gare mu 200 da wani abu a sai Adiba ko wacce karamar hukuma ina gwannin Atiku bai aiki ba babu shi sannan duk dan kokilin da ake kan wanda ya aiki wanda ya aiki babu an ka Atiku Bakudu ba wanda aka bai Atiku Bakudu ba shi biya Atiku Bakudu ya ba shi kai Atiku Bakudu ya biya ba shi kai Atiku Bakudu halin da muke cikin su tun mai hasa da Atiku Bakudu a cikin wahala to haka ce Atiku Bakudu shi ba shi ba kai ne gwanni ba Allah ya ba shi kuma dan ka baci Atiku Bakudu kace bai aiki ba da kai ciki don ka ce wa mai kuriya dan kace Atiku Bakudu ba ni kware bane da kai ciki don ka ce wa mai kuriya dan kace Atiku Bakudu da kwarena in aikin gadai ka samu dan aikin zunubi yayi da kai ciki in aikin sharri yayi da kai ciki audu lamba mu ko mu Allah mu yi magana siyasa ba magana mulki ne kai ba magana mulki ban san me yake Atiku Bakudu a gurin ayyukan da yayi ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadduwa babu inda wallahi Atiku Bakudu bai yi ba wallahi sai kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya kai kila dai bai biya ka kungilan ka ba kai da kila biya ka aikin ka ba kana da magana kana da makarkar da hakkin kai magana don kai mai aiki bai biya ka kana da hakkin gare shi duk sa dan da mun kai cikin Najeriya dan muka tafi ai haniya amma da an ka san Atiku Bakudu shi a ciya ma babu inda an kai fada har muka bai lafiya da halar da zari Atiku Bakudu har ya kasance tulungu ya ci Atiku Bakudu Allah shi ma albarka mun gode kwalle da miskinka assalamu alaikum kuma in gwan barka gwalati in ba to haka gwalati in harka siyasa za a yi da ni a tabi da in yayi harka gwalati wallahi sai wata zai in yakun mun ma harka gwalati a cikin tabi barka siyasa ne ki Atiku Bakudu Allah shi ma albarka mun gode
eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan wadannan maganganun da Alhaji sai ne sannan kuma wace irin dama ce ko haka ne
yake so mu duba abata suna yankon wa
Allah kai kai bada mulki kai kai zo Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikun ka to kare mai mulki kana aiko aljinnu ka kare mai mulki mu ko muna roko Allah ya kare Atiku Bakudu
Alhaji Abdullahi yanzu
da yake wani ke ne kuma har abu da ban yi amma duk wanda yayi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi
to mu ka ci ko mu da mun aikin daidai
na so ba ni son dan gwandu wannan zalunci ne abin da cewa ne in an ba albasa ruwa a ba yalo
yanzu da yake hukumar jam'iyyar PDP wace irin dama ce ko hagani kila ga jam'iyyar ta PDP wanda za a exactly samu galaba canza abubuwan ta ganin an yi mata ba
a gaishe ku malamai to juma'a nan zamu tsiga aya sai mun dawo mako na gaba mu kawo muku cigaban wannan muhawara yanzu a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba ta da kuma wakilin namu Muhammadu Nasir da ya hada su muhawara Ali Mustafa Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington mun fi ku lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban ne a takeice
adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da Rasha ta kai akan wani bene a garin Chasiviar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bil'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.